sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda makiyaya da manoma suka hada kai ne suka yi noma a gona daya don ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu. Rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya yana da tsohon tarihi, inda a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka, matsalar ta makiyaya da manoma ta janyo asarar rayukar mutane da na dabbobi da ƙone-ƙonen gidaje da dai sauran nau'ikan ibtila'i daban-daban. To sai dai bayan irin waɗannan fitintunu, manoma da makiyaya a wani yanki na ƙaramar hukumar Riom a jihar Filato, wanda a baya ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu, a yanzu sun fara nemo hanyoyin daidaita tsakaninsu da ci gaba da kyakkyawar zamantakewa. Na tattaro kan shugabannin matasa na ɓangaren makiyaya da manoma.
Sunana Aliyu Abubakar Bello daga FAS Riom local government, wanda aka fi sani da Tafawa.
Sai kuma kai?
Dalio Bitus Rang daga Free Community Riom local government.
Ana ganin kaman makiyaya da manoma, musamman ku matasa da ke da ƙarfi, ana ganin kaman ba kwa ma jituwa ba. Kai tun farko ma me yake hada ku a rikici ne kafin ma a ce an kai baga batun zaman lafiya?
Alhamdulillah, isa gani da Allah, ni dai da na tashi na yi wayo na samu ana zaune lafiya. Sannan kuma in an ce min in bada tarihin abun da ya kawo yaki tsakaninmu tun 2001, wani ba zan iya bayarwa ba, wani kuma zan iya bayarwa. Abun da zan iya bayarwa din shine rashin adalci ne kuma gwamnati suke ma mutane, wanda gwamnati yake hannunsu suna gani sune suke da power, wadanda gwamnati baya hannunsu kuma sune yake gani kaman basu da wani sai a wajen, basu da wani power a wajen. Masu gwamnati suna gadara in sun yi abu ba wani matakin da za a musu. Waɗannan kuma suna gani kuma su in an musu in su rama akwai mata akwai za a zo a res nasu, ko a zo a kuma ko in an musu in sun kai kukansu ba a bi musu kadi. Ni abun da nake gani yake kawo wannan rikicin kenan.
Sai kana ganin kaman gwamnati ke hada rikicin kenan?
Gwamnati akwai yana play role sosai a wajen.
Barin zo gare ka Malam Daliyo. Tun farko me yake janyo sabani tsakanin ku da makiyaya ƴan uwanku?
Rikicin mu akwai da fas an fara da sanina na yi waye a lokacin, that was 2001,
san shekara 20 kenan,
20 da yankai. Abinda ya fara kawo mana fada tsakanin mu da FAS, da dare an zo a attacking wani a yankin mu
kenan dai kawai akan zo aka kawo muku hari, ba wani fada ba ku?
Ba wani fada lokaci, muna zama tare da su ma lokacin, ga gidajen Fulani, ga gidajen Biro. To abinda ya fara kawo fadan shine an zo attack da dare. To wannan attack din aka kashe mutum daya, sanadiyar rikicin da ya biya shi ka tsakanin ku da Fulani.
Sai ya zama ba jituwa, ba fahimtar juna.
Ba fahimtar juna. Na biye da shi kuma idan an yi noma, Fulani wani lokaci suka zo su destroy kayan da shanu. Wani lokaci mudin ma in an bata amfani gona, Birom suka yi attacking shanu. To haka ma yana kawo mana rikici.
Barin zo gare ka Malam Aliyu. An yi shekaru ana wannan rikici, amma sai cikin kwanan nan muka ji abubuwa sun fara sauyawa. Kusan ana cewa ba a jin kullun Riom, an kashe Riom, an tada hankali da sauransu. Me ya janyo ku kuna matasa har kuka kwantar da hankalinku na cewa a zauna lafiya?
To gaskiya kam yanzu kam mu a Riom ba abun da za a faɗa, sai dai godiyan Allah. Rikicin kowa ya gaji da shi. Da Bafulatani mai kiwo da manomin kowa ya gaji da wannan rikici. Bafulatani zai tafi kiwo zuciyan shi yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da bamba. In an ba yara kanana shanu, kowa hankalin shi ya tashi. Kuma mai gona ma yana tunani zai je gona ya zai yi, yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da ba. Mu area yanzu gaskiya an samu sauki.
Amma me ya janyo saukin? Akwai matakan da kuka sa ne don samun sauki?
Akwai matakai. Mu kaman mu da ku, matakan da ni na sani, an sa komiti kaman wanda za su duba mu a gefen mu Fulani, an sa komiti mutum biyar a bangaren biron mutane koyi su ma sun nada komiti mutum biyar wanda in wani abu ya tashi ko kaman shanu sun tafi kiwo sun je sun ci gona a can. So wannan komiti din da suke kuyi za su kira wannan komiti da suke gidan mu za su je musu akwai shanakan da muka kama a cikin gona sun ci wannan gonan, saboda haka ku wanda shanu suke hakkin ku je ku bincika shanu su waye ne. Komitin za su je su yi bincike za he sun gano shanu waye ne, ana kawo mai gona da mai shanu in an kama su a zo a tattara a zo a yi settling a wajen a biya. Kuma yanda muka sani iyayenmu suna da komiti su ma wanda da suke kikkiran juna su je su zauna a jeji, wanda bara su zo wajen mu ba mu ma bara mu je wajen su ba, sai su haɗu a tsakiya shugabannin namu sai su yi komiti he su kafa in wani abu ya tashi daga nan ko kuma attack ko kuma me to za a yi maza maza don a magance wannan abun. To daga wajen ne abun saukin ya fara.
Kungiyar matasa da ke yaƙi da tashin hankali da take haƙƙin bil'adama YAVA ita ce ta jagoranci shirin wayar da kan makiyaya da manoman.
Joachim Jacob Chodi, shugaban wannan kungiya na YAVA, Youth Initiative Against Violence and Human Rights Abuse. Akwai wata kuɗi da muka samu daga wata kungiya ana kiranta Knowledge Platform Security and Rule of Law na Netherlands. Muka yi akan cewa za a yi aiki ne na zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Domin wai na rikice-rikice mun dinga ji so da yawa ana ce aka kashe mutane kaza, aka yi kaza, aka sata shanu kaza. Sai muka gane cewa in ba a duba wannan tafiyan da kyau ba, to ta jawo mana damuwa sosai a al'umma. Ba wai ma al'umman makiyaya da manoma kawai ba, har al'umman mu na kasa duka. Kuma wannan abun ya shafe ba plateau ko ya shafa ba, ya shafa wurare da yawa. Muka yi project na ganewa, ana kiran shi study project, wanda duk abin da muka samu muka iya muka duba daga wayannan wurare za a sa shi sai a koya ma wayansu. Shine ma har ma muka yi video apart from so da wanda ma bare iya reading bare ya karanta abin da muka sa a wurin ba, sai kalla video tango ma a Hausa a Hausance aka yi.
Ka ce kun yi wani study project kamin ku fara, wato ku gano matsalolin da ke a wannan wuraren ne, kuma me kuka gano ma matsalolin?
A ciki muka fitar da matsaloli guda hudu. Akwai wata approach ana kiranta systems thinking, shi muka using wanda muka tara Fulani da Biron da sauran jama'an tsaro da sauran mutane na gwamnati wanda suna da amana na kiyaye gari da wanda su ne yan gari, ana kira su perpetrators and victims and perpetrators. Muka hada su duka a daki daya sai suka yi wannan koyo. So ba wai muka gane yanayin damuwan kawai ba, muka sa su gane shi Fulani gane daga site na Biron, to Biron gane daga site na Fulani, and haka sai a samu gudiya. Muka yi wata paper wanda ta zane-zanen da muka ya nuna inda maganan shaye-shaye, maganan displacement hijira, maganan tara makamai, tabbatar da adalci, gwamnati ma ta idar da abin da ya kamata ta idar. Muka gane cewa a wayannan wuraren da ana so rikice-rikicen nan ba ma gwamnati a wurin, domin a wayansu wurare sai ki gani cewa makarantu, because wata misali da suka bar shine makarantu da suke wayansu wurare sai a ga ma ɗakin laka ne kawai ba komai, sai akwai yara kusan 100 da wani abu a wannan wurin. Sai kuma sai in an je wadannan community za a ga makaranta na da kyau, sai wannan ya zama abu ne da ke bawa mutane fushi, yana cikin abubuwa da yawa. Sai ko aka kashe daba ko aka bata gona, police da sauran mutane su ne suke idar da doka ta yaya za a biya. Aka ce wayannan kudade ma ba su ma kai hanayen wanda ya kamata a kai. So muka duba abubuwan da suna kawo tashin hankali a wurin, domin kowa ya sani cewa ga abin da ni inda na yi za mu samu wannan solutions.
Masana a harkar zaman lafiya sun goyi bayan sasantawa tsakanin makiyaya da manoman.
Sunana Maji Peters, ina aiki da kungiya ne mai zaman kanta wanda ake kira Equal Access International. Maganan gaskiya shine rayuwa ta canza ba inda muka taso da ba, saboda haka ya kamata mu ma mu canza abin da muke nema. Kuma yawancin wayannan matsalolin da muke ciki ba zai yiwu a ce ana neman guntun gatarin da zai iya magance shi na yanzu ba, gwanda ne ma ban zai magance shi har zuwa nan gaba. Abin da ya kamata a yi
ne ma matsalolin ne,
matsalolin kin ga, na daya ga maganan shaye-shaye, ga maganan rashin jituwa, ga maganan 'yan bindiga, ga maganan zaman rayuwa ya kara abin nan ba tasiri ga governance ga komai yayi tsada da sauransu duk wayannan abin ba za ka iya cire wannan ka ce shine matsala ba ko wannan matsala na kawo wannan matsala saboda haka ba zai yi a ce an zauna an ce ga inda za a yi a magance shi ba dole abin da ya kamata a yi shine a duba menene za mu yi da zai magance duka damuwan da ke kasa ga maganan a ce makiyaya da manoma dukan wayannan matsalolin ba za a daina samun su ba sai an yi abin da zai magance duka abin da ke damun mutane gaba daya ana yunwa ga rashin tsaro ga rashin jituwa gashi ba kuɗi dukan wayannan abin gaba daya su ma suna haifar da irin wannan abin da muke ciki
sunana Lantana Bako Abdullahi kuma mace ce mai gwagwarmayar taimakawa wurin wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Nigeria to wannan mun zo taro ne a karkashin kungiyar wata organization mai zaman kanta da ake kiranta Yava wanda ta yi wani aiki mai jajircewa a karamar hukumar Riom wanda ta kawo makiyaya da manoma dan su ga sun hada kai wajen tabbatar da zaman lafiya kamar yadda duk muka sani a Riom da wasu kananan hukumomi da Plateau ma gaba daya jihar Plateau ta dade a cikin hali na samun rigingimu da yakin rikici da kone-kone kashe-kashe da rashi da aka samu wanda ya dauki shekaru fiye da 20 hukumar Riom kuma da irin aikin da suka yi gaskiya ya ba mu burgewa saboda abu ne da mun dade ba mu ga irin shi ba musamman kuma da yazo daga matasa ne masu wannan kungiya da su suka jajirce suka je suka yi wannan aiki na ganin sun kawo hadin kai game da makiyaya da manoma abin da yafi burge mu shine yanda suka hado kansu suka zo har suka yi noma gona daya suka noma gona suka sayi iri suka sayi taki suka noma kuma suna gadin gona har aka kai lokacin da suka nuna mana yanda har aka zo ma aka samu an shiga gonan an bata gonan kuma suka dauki mataki na ganin an kama wanda suka yi wannan aka hukunta su to gaskiya muna ganin wannan aiki ne da suka kawo tsari ne da zai taimaka wa zaman lafiya tabbatacciya a karamar hukumar yau
jama'a masu sauraro anan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo karshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya